Muryar Amurka ke magana daga gundumar Columbia a babban birnin tarayyar Amurka akan mita 25 31 da kuma 49 Masauraran ma jamhuriyar Niger kuma za su kama mu kai tsaye ta gidajen radio amfani Sarauniya Fara'a FM Nomad Dalon FM da kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamari kana ana iya kama mu a Alfa Radio da ke Kumasi a kasar Ghana za kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ko kuma shirye-shiryen mu da suka gabata a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com Masauraro assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci yau Alhamis 28 ga watan Maris na shekarar 2019 Yusuf Aliyu Harandani tare da Hadiza Kyari muka sake dawo muku da sauran kuma abokan aikin mu daga nan birnin Washington DC zamu gabatar muku da shirye-shiryen mu a wannan lokaci a cikin shirin namu na wannan daren naku muna dauke da rahoto akan irin darussa da ƴan siyasa da al'umma ka iya koya a wannan zabe da aka kammala a Najeriya da ma wasu sauran kasashe makota kana muna dauke da rahoto akan irin kashe muraba da ƴan siyasa ke yi akan dukiyar al'umma wanda akan haka muke so yau zamu bude layin mu don ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar mu dai kamar kullun ita ce alamar tarawa 1 2 0 2 2 0 5 5 2 6 5 5 kada a manta a sa alamar tarawa kafin 1 haka kuma a cikin shirin namu duk a yanzu muna tafe da labarin ta Mola amma a takaice amma duk kafin nan sai a gyara zama don jin halin da duniyar ta wuni
Jami'ai sun bayyana yau Alhamis cewa rahoton binciken kwamiti na musamman da Robert Mueller ya jagoranta kan kasalandan din da rasha ta yi a zaben 2016 na shugaban kasa wanda har yanzu ba a bayyana a fili ba ya kai shafi na 300 yayin da ƴan jam'iyyar Democrat suka sake bukatar neman Attorney General William Barr ya fitar da rahoton ga jama'a bayan an rubuta kanan rahoton har shafi hudu a makon da ya gabata ku nuna mana rahoton a cewar shugabar masu rinjaye ta majalisar wakilai Nancy Pelosi tana mai kira ga masu rike da ikon kasar a fannin shari'a bari yayi amfani da kalamomi 65 daga cikin rahoton Mueller a kanan rahoton da ya bayar duk da yake ya bayyana wasu abubuwa da masu binciken suka samu a wata wasiƙa da aka aika wa shugabannin majalisu kuma aka fitar da ita ga jama'a bari ya ce Mueller ya gano cewa shugaban Amurka Donald Trump da kwamitin campaign ɗinsa ba su haɗa kai da Rasha ba domin taimaka masa ya lashe zaɓe Shugaban Amurka Donald Trump ya ce tilas ne Rasha ta fice daga Venezuela bayan isar sojojin Rasha a kasar. Shugaba Donald Trump ya bayyana haka ne a ganawarsa da manema labarai jiya Laraba a fadar White House lokacin da ya karbi bakoncin Fabiano Rosales matar shugaban adawar kasar Venezuela Juan Guaido wanda ya ayyana kansa a matsayin shugaban kasa na wucin gadi. Jiragen rundunar mayakan sama na kasar Rasha sun isa birnin Caracas a ƙarshen mako dauke da jami'an tsaron kasa da kuma kusan sojoji 100 sun isa kasar ne a daidai lokacin da Amurka da waɗansu kasashe da dama suke matsawa shugaban kasar Venezuela Nicolas Maduro lamba ya sauka daga mulki Guaido ya maye gurbinsa Tilas ne Rasha ta fice daga kasar mecece tambaya ta gaba shugaban kasar Amurka ya kuma ba Fabiano Rosales tabbacin cewa Amurka za ta daidaita lamura yayin da ya kuma daurawa Maduro alhakin Gaza shigar da kayan agaji a kasar Venezuela labarin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC Prime Minister Britannia Theresa May na yunkurin karshe na shawo kan majalisar sun amince da shirin ta ficewar Burtaniya daga kungiyar tarayyar Turai. Tun jiya Laraba lamarin ficewar Burtaniya ya zamanto ba shi da tabbas bayan da ƴan majalisu suka yi watsi da wasu shirye-shirye 16 da Prime Minister ta gabatar musu kan ficewar kasar daga tarayyar Turai. Baki daya da shiri na karshe guda 8 an yi watsi da su duk da yake dai daya daga cikin shirin ya zo kusa da samun amincewar yawancin ɗan majalisu wani shirin kuma ya samu an kada kuri'ar jin ra'ayi kuma ya samu goyen baya kungiyar tarayyar Turai dai ta baiwa Burtaniya har zuwa ranar 12 ga watan Afrilu ta sanar da ita halin da ake ciki ko kuma za ta bar tarayyar Turai ba tare da wani shiri ba wanda hakan ya iya harfar da tallaki ga tattalin arziki sojojin Malta sun ce wata tawagar ayyuka na musamman ta kwaci ikon wani jirgin ruwa da ƴan gudun hijira da aka ceto daga tsibirin Libya suka kwace jirgin ruwan da kwamman mai suna El Hiblu 1 ta isa wata tashar jiragen ruwa da ke babban birnin Malta na Valletta yau Alhamis sa'o'i kaɗan bayan da aka kwace shi kimanin kilomita 30 kusa da tsibirin Malta sojoji na Malta sun ce sun yi magana da babban kwamandan jirgin ruwa inda ya ci gaba da maimaita musu akai-akai cewa ba shi da iko akan jirgin ruwan kuma ana musu barazana cewa su ci gaba da zuwa Malta An tura sojoji a cikin jirgin ruwan kuma an cafke wasu daga cikin ƴan gudun hijirar aka sa musu ankwa a hannu aka tasake su bayan sun isa Valletta.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. A bangaren rahotannin namu kuma abin tambaya a nan shine waɗanne irin darussa 'yan siyasa da ma jama'a suka koya a waɗannan zaɓuɓɓuka da aka kammala a Najeriya a inda wasu ma ke ganin cewar akwai sauran aiki a gaba ba wai kaɗai ga Najeriya ba har ma da sauran ƙasashen Afirka Murtala Faruk Sanyinna ya haɗa mana rahoto na musamman akan hakan
Ko baya ga zargi-zargin magudin zabe da sayan ƙuri'u da siyasar ko a mutu ko a yi rai da matashe-tashen hankula a wasu jihohin siyasar Ubangida ma na daga cikin kalubalen da manazarta ke ganin sun dubaibaye zaben shekara ta 2019 a Najeriya daga jihar Akwa Ibom har ya zuwa Kano da Benue Zamfara Imo da Bauchi inda siyasar ta dauki sabon fasali an kai ruwa rana tare da yin kare jini birijini musamman a zaben gwamnoni wanda ya kwana a jihohi kusan biyar da hukumar zabe ta kasa ta ce zaben bai kammala ba a ranar 9 ga watan nan na Maris da aka gudanar da zaben gwamna na gama gari a jihar Sokoto fafatawa ce tsakanin gwamna Aminu Waziri Tambuwal mai neman tazarce a jam'iyyar PDP da mai gidansa Aliyu Magatakardawa Moko wanda ya jagoranci ɗaya yaron nasa Ahmad Aliyu a jam'iyyar APC fafatawar da ta zafafa har ta kai ga gudanar da zaben zagaye na biyu a jihar tsohon gwamnan jihar Attahiru Bafarawa wanda a yanzu yake jam'iyya ɗaya da gwamna Tambuwal yana ganin cewa zaben ya koyar da babban darasi ga gwamnan Tambuwal
amma yanzu wannan tuntuɓen da aka samu ya gaida mutane gaba ɗaya suka mabukin cikinsu har suna addu'o'i suna kewaya gaba ɗaya sun ɗauki abin a kansu kaga wannan wata baiwa ce da mun ci wannan zaɓe ha kawai sawat da hakikanin gaskiya shi wanda za a zaɓa da muka musayi muka cewa ƙoƙarinmu ne na tabbatar da zai ƙarato samun jama'a ya ga sun gwada mai ƙauna kaga wannan tsaikon da aka samu ni gari na alheri ne
wannan na zuwa ne sa'ad da masu sharhi akan al'amura suke ganin da akwai lum'a a wa'adin mulkin farko na gwamnatin Tambuwal Dr. Tanko Yahaya Baba shine shugaban sashen nazarin kimiyyar siyasa na Jami'ar Usmanu Danfodiyo ta Sokoto.
Wayannan korafe-korafe abu ne wanda suka yawaita cikin jihar Sokoto mutane na irin wayannan korafe-korafe na cewa bai kula da abin da ya shafi mulkin jiha sannan kuma yana cikin kanjin abin da ake kira siyasar Ubangida kamar an dauko shi ne an dora yana girmama bukatun Ubangidan shi fiye da bukatun al'ummar jihar Sokoto. So zamu iya cewa kalubale ne babba gare shi ganin cewa ya sha da kyar a wannan zabe da aka kammala wannan abin ya nuna na ɗaya cewa duk da yake ana da fata da shi to kuma akwai mutanen da suke da korafe-korafe masu karfi a kansa
na tambayi gwamna Aminu Waziri Tambuwal ko ya koyi darasin a zaben da ya gabata
ba garbin darasi ba ɗaya cikin labari da bayanai da na samu
ga shugabanni na wannan al'umma ta mutu jihar Sokoto ba ta ba samun lokaci da aka hadu ana addu'a ana roƙon Allah ana azumi akan al'amari kamar yadda aka yi akan wannan zabe na cewa Allah ya ba mu wannan nasara ba saboda haka wannan ya zama min babban kalubale ya zama min babban darasi na yadda ya kamata ƙara rika jama'a ƙara dukofa ƙara tabbatar da cewa an kyautata mu al'umma kuma an musu abin da addaidai in Allah ya yarda
an dai kammala zabuka mafi akasarin jihohi an kuma ba da sanarwar waɗanda suka yi nasara a yanzu kallo zai koma a kotuna inda tuni masu korafi a zabukan suka so magarzayawa Murtala Faruk Saminna muryar Amurka a Sokoto Nigeria
Ubangida na da zaka dauki zance na arado Allah da ka haye hasashe na
to a gaida Murtala Faruk Saminna jama'a da dama a Nigeria ba su da masaniya cewar gwamnatin tarayya na ware makudan kudade a duk watan Allah da take aikawa gwamnatocin jiha da kuma na kananan hukumomi don aiwatar da ayyukan ci gaban kasa amma abun tambaya a nan shine wai kuwa jama'a na ganin waɗannan biliyoyin kuɗaɗe da ake warewa don ayyukan ci gaban kasa gare su Hassan Maina kaina yayin muna sharhi ya kuma bayyana ya kuma bincika muna yanda wannan abu yake kasancewa ya kuma amsa muna wannan tambayar
Wata sanarwa da ma'aikatar kudi ta Najeriya ta aika mana ta nuna cewa a wannan wata na Maris an raba zunzurutun kudi har naira biliyan 619 da 557 tsakanin gwamnatocin tarayya jihohi da kananan hukumomi duk da irin wannan madudin kudi talakawan Najeriya sai kare kokawa suke yi ko ina dalili Yushewu Aliyu masanin tattalin arziki ne.
Eh to ai saboda talakokin sun kasu kashi-kashi ne. Akwai talaka dan gata shine ma'aikaci. Shi bai isa yace baya ganin abin da ake rabawa din nan ba saboda misali idan ka dauki kaso na gwamnatin tarayya ba wanda a wannan kasan ta samu naira sama da biliyan 250 kusan biliyan 100 yana tafiya wajen biyan albashin ma'aikatan da ke aiki da gwamnatin tarayyan kasan ne. Wannan tsarin na Federalia Federation System dama ɗaya daga cikin matsalar sa kenan musamman a kasashe masu sowa za a raba dukiyar kasa amma idan ba a shirye ayyukan yi ba kuma ba a gabatar da su a lokacin da yake ba da gabatar da su ba to zaka iske cewa talakawa ba sa samu
na tambayi ministan shari'ar Najeriya Abubakar Malami ko anya yana jin talakawa suna gani a kasa kuwa
inda ya danganci al'umma su mori dukiya wadda a tasu wannan gwamnati ta yi fice a yau fadin kasar nan ta Najeriya babu jiha daya da gwamnatin tarayya ba ta zo da babban aiki irin na fita kunya ba idan ka dauki abin da ya danganci Abuja Kaduna Kano hanyar da Julius Berger ke yi ba tarihin Najeriya ba a taba hanya mai kwari mai inganci irin wannan ba idan ka dibi Lagos Ibadan an yi irin wannan aiki so idan ka dibi duka fadin tarayyar Najeriya babu jihar da za ta daga hannu ta ce bata fa'idan tu da abin da wannan gwamnatin take yi ba
to me talakawan ke cewa ne
mu talakawa gaskiya fi sabilillah abin da ake dai kawai dai mu talakawa mu ne tattare ga mu dai mu aikin mu gaskiya bangaren mu babu duk ruwan mali ya muke yi ba
Musa ku talakawan Najeriya kuna gani a kasa kuwa
a'a
kana jin labarin cewa ai wannan watan an raba naira biliyan 2000 kaza 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 tsakanin gwamnatin tarayya da gwamnatin jiha da gwamnatin local government misali kai a matsayin ka na talakan Najeriya me kake amfana da shi
eh gaskiya ba abin da nake amfana da shi gaskiya ni gaskiya ba riba da nake samu tsakani da Allah
to misali amfani da yake ci a gwamnatance
amfani aini gwamnati da yake ba aikin gwamnati nake ba kaga ai ba zan ce ma ga abin nan
Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria
to a gaida Hassan Maina kaina to jama'a wace hanya kuke bi don ganin kudaden ku da aka ware don aikin ci gaba kan isa wajen amfani da aka ware su akan haka muke so ku bugo ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar dai kamar kullun ita ce alamar tarawa 1-2-2-0-5-2-6-5-5 amma kafin nan ku shakata da wannan
Ta 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 Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta sai ku saka alamar ƙari wato plus sai a saka daya sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1-202-205-2655.
To kiran mu na farko daga jihar Tarabawa muke da shi daga Taraba na Tarabawa muke da shi daga Taraba to mallam na Taraba layin shi ya tsinke to bari mu je jihar Kaduna garin gwamna Kaduna wa muke da shi a Kaduna
to sunana Murtala ne ina kiran ku daga garin Rigasa Kaduna tarihin Najeriya
to mallam Murtala muna sauraron ka
to madalla mun ji maudu'i gaskiya a kusan mu ce har yanzu dai abubuwan musamman karanan hukumomin nan abun bai fara zuwa gare mu ba sai dai mu ji kowanne wata an ba su kaza amma muna kare kiran sanin cewa a yanzu kaga Fulani na daukar kiran su kila mutanen daji ne amma su ma sun fahimci cewa ba wani abu da ke zuwa musu balle mu da muke cikin gari
to taya kuke ganin cewar kudaden nan an yi amfani da su
sina na gama mugun fadi ba da yanzu misali kaga kamata ai su musamman ranar kurake mu ga suna kwalbata a cikin anguwanni suna gina kananan asibitoci mu gani to yanzu dai ba mu gani ba mu san ko ila sai nan kan mutane za su fara ba dai da fatan za ku tashi lafiya
to mun gode mallam Murtala bari mu koma jihar Taraba wa muke da shi a Taraba
Jamilu Bugawa ne
to mallam Jamilu muna jinka mallam Jamilu
to kuna magana akan yanda talaka zai ai amfanuwa da kudin da gwamnatin tarayya take turowa ba
eh
ni ina ga gaskiya talaka bayan da yake ganin abinan daya ci gaban wannan abin
eh
dan saboda gara ma a ce kaman ma'aikata to ma'aikata su kan watakila komin lalacewa karshen wata dai za su je su karba amma talaka gaskiya bayan da yake gani ni ina ganin gaskiya kananan hukumomi a koma da su hannun shajara to nan ne talaka wata kila zai ga dan aikin da gwamnati take musu amma an girkiro da kananan hukumomi dai saboda talaka ne amma gaskiya mu talaka a gwamnatin cikin gaskiya ba mu cika gari ba sai ya zabi ciyaman sai ya share shekara hudun shiga baki daya
to layin mallam Murtala tsinke bari mu tafi jamhuriyar Niger wa muke da shi a jamhuriyar Niger
assalamu alaikum
wa alaikum assalam
Mama Ali Ali daga dogon ta Kenya wuri Niger
to mallam Ali muna jin ka da Allah kana kashe rediyon ka kana kashe rediyon ka
ka takaddama da gani kamar a ce ai an ka dadi
ka dan kashe rediyon ka mallam Ali
to an kashe rediyo an kashe eh kaji ko yanzu ka ka san gare mu ne mu karshe mu da Africa idan kan siyasa yayi zo ne mun kura kasa akwai wanda daga kuwa shi ta musu kace ga abin zai musu alhali idan ya ci zabe kuma bai sace wani su baya mu kare mu nan talakawa akwai masu kani a kasa tun da mu anan shi hore ni da lalle mun ka ci gaba kware da yawa talakan da sun kai zabe
to
shi mu da America ina ma mallam Ali daga dogon da cikin hore ni jar
to mun gode mallam Ali to bari mu tafi jihar Jigawa wa muke da shi a jihar Jigawa
kana magana ne da Ibrahim Buran Jigawa State College of Education Gombe
to mallam Ibrahim muna jin ka
to mu dai gaskiya a shawarwarin mu in ana so mu wuri Raymond Mokaradiya a Nigeria to a cire joint account domin local government ita take kusa da talaka
eh
to shine abun da ya cancanta ai mana
to an cire joint account da kake magana sai ayya kenan
eh sai a kafa dokoki a ka a kula da grant din da yake zuwa kananan hukumomi
to ku a matsayin ku na talakawa taya za ku yi ku ga an cewar an yi amfani da kudin yanda ya kamata
sai in dai aka sa dokoki aka wanda jihohi za su kula da wannan kudaden insha Allah ta'ala kare su zai benefit.
To mun gode Malam Ibrahim, bari mu tafi jihar Nasarawa. Wa muke da shi a jihar Nasarawa?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, wa ke magana?
Mai mulki Telan Gayu bayan kai ga Musulman lafiya jihar Nasarawa.
To Malam mai mulki, muna jin ka.
Eh to na ji kuna maganan jin daɗi na ma'aikata.
A'a, ba wai maganar jin daɗin ma'aikata muke ba, muna magana ne akan taya ku talakawa za ku ga ce za ku yi amfani da damar da kuke da ita, ku ga cewa kun yi amfani da abin da gwamnati ta ware don aikin ci gaban ku.
Eh to ina ga amfanin sa kenan shi talaka. Ina ganin ya samu a kasa. Domin a yau dai ina ganin kaman wannan shugaban kasa ya dan ware ma talaka shine idan ya samu to kaga shine jin dadin talaka. Amma kaman ma'aikata ina ga sune da jin dadin nan.
To mun gode, bari mu koma jihar Adamawa. Muke da shi a jihar Adamawa.
Assalamu alaikum, kana magana da Adamu Alai Shaibu daga Mubi jihar Adamawa.
To Malam Adamu, muna jin ka.
A gaskiya wannan kudin tallafi ko kudaden da gwamnatin tarayya yake rabawa gwamnatin jihohi wannan abun sai dai roƙon Allah, babu ta hanyar da za a yi talakawa su samu.
Don
abu ne wanda in sun samu, mu talakawa ba za mu san ta ina kudin ya zo, ta ina aka kashe ba. Sai dai mu ji labari daga sama haka ce an turo kudi. Sai dai kawai mu sai kaman ma'aikata dai in salari su zai samu a lokaci sai mu je su samu sakamakon haka shi ne kawai. Amma ba haka ba kam, a gaskiya babu ta hanyar da talakawa za su yi shiga wannan kudi.
To me kiran ku ga mahukunta?
In son samu dai a tabbatar da ainihin chairman local government nan su zamanto suna karkashin federal government. In ba haka ba, in a karkashin gwamnati ne haka, babu wani biyan bukatun da za a gani. Don abin da aka yi yau shi za a yi gobe, haka abin nasu yake.
To mun gode Malam Adamu, bari mu tafi jihar Naija. Wa muke da shi a jihar Naija?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, wa ke magana?
Mai magana Honorable Umar Musa Kawan Bozi.
So Malam Honorable, muna jin ka.
Wato ni abin zai magana kai. Shi ne ina so don Allah magana da kaga mai ya kamata a gyara shi. Saboda magana shi akan duk shi ke lalata wasu al'amura. Domin da aka ci an gyara shi account. Insha Allah daga nan haka sa jama'a za su rika ni a kasa.
To watan kana da kan accountin haɗin gwiwa kenan kake magana a kan shi.
Eh, don account ba.
To
wallahi abin shi lalata ruwan nan gaba ɗaya. A kasa ba ganin komai, talaka ba su gani, saboda talaka ana kasa su ne ki fama wahala kai.
To mun gode Malam Honorable Umaru, bari mu koma a jihar Adamawa. Muke da shi a jihar Adamawa.
Assalamu alaikum, kuna magana da Studio Malam daga Lamde local government Sino Adamawa Nigeria.
To muna jin ka.
To ni dama abinda a shawara ta a cikin wannan magana ya kamata a ce gwamnatin tarayya duwan aikin da tsawari da ake ma yanki to ya kasance an sanar da mutane yanki, saboda idan aka ba mu dan kwangila wannan aikin to gabatar da shi ke kafa.
To layinka ya tsinke, bari mu je jihar Kaduna garin gwamna. Wa muke da shi a garin Kaduna?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Wa alaikum assalam.
Malam barka da yammaci, sunana Alhaji Musa Garo, mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Nigeria.
To Alhaji Musa, muna jin ka.
To gaskiya al'amari idan muka dauka gaskiya da mun hada wannan account da aka yi da gwamnatin ta da gwamnatin ja da su kansu kananan hukumomi, gaskiya kamar talaka ma dai aka danne. Saboda idan muka dauka shi talaka, kin kaga shi idan muka zabi ciyama muka zabi kansila, wannan shi ke kusa da talakawa. Amma a ce gaba daya tattara komai, aikin ciyama za ka ga aikin gwamna ne yake yin shi, to yana wani ci gaba akan al'amari. Da haka mu abin da muke fata idan ya kasance ana samu irin wannan, to gaskiya ya kamata a ce gaskiya kananan hukumomi suna cin shikashin kansu. Domin misali ina da abokin ciyama, kaga zan iya samu kyakkyawan gila wanda zan taimaki yan kwana da abokai. To kaga duk irin wannan abubuwan an tattare su, ba wani abu da za ka iya yi, ba wani abu da za ka iya tallafa a matsayin ka na ciyaman local government. Gaskiya akwai matsaloli, talaka bai ganin komai akan maganar kananan hukumomi, dan ba abin da muke gani.
To mun gode Malam Murtala.
To muna godiya ga duk wanda suka samu dama bugowa, wanda ba samu ba kuma sai su tara gobe idan Allah ya kai mu. Ga shirin mu na gaba yanzu ta mola.
Wasanni a takaice.
Kasashe 16 ne suka sami tsallakewa zuwa zagaye na uku na wasannin neman gurbi a gasar kwallon kafar cin kofin nahiyar Afirka ta matasa 'yan kasar da shekaru 23 da za a fafata a kasar Masar. Kasashe uku na sama a gasar da za a gudanar a watan Nuwamba su kuma za su sami tikitin shiga gasar rukunin na wasannin Olympics ta shekara ta 2020 a birnin Tokyo na kasar Japan. Zakarun nahiyar Afirka na rukunin wato Najeriya na daga cikin kasashen da suka kai zagayen na ƙarshe, to amma kuma an yi wajarar da kasar Morocco a jadawalin fafatawa a zagayen na uku. Kasar Afirka ta kudu za ta kara da Zimbabwe, Zambia ta buga da Congo Brazzaville, yayin da Ghana za ta kishi reni da kasar Algeria, Kamaru za ta karbi bakuncin Tunisia, Ivory Coast ta kara da Guinea, Sudan da Najeriya, sai kuma Jamhuriyar Demokradiyyar Congo da za ta fuskanci kasar Mali. Kasar Gabon tana nan tana farautar koci da zai horar da ƴan wasan kasar. Tuni da ministan wasannin kasar ya umarci hukumar kwallon kafar kasar ta Gabon da ta samu sabon koci, wanda hakan ke nufin kwantaragin mai horar da ƴan wasan kasar yanzu haka Daniel Cousin ya kai ƙarshe bayan ya kasa kai kasar ga samun tikitin gasar cin kofin nahiyar Afirka. Makonni biyu da suka gabata ne Cousin mai shekaru 42 ya rattaba hannu a sabon kwantaragi da kasar ta Gabon, to amma kunnin doki da kasar ta yi da Burundi a ranar Asabar ya yi sanadiyar kai ƙarshen fafutukar kasar na samun shiga gasar. A kasar Ingila, burin mai horar da ƴan wasan kungiyar Manchester United Ole Gunnar Solskjaer ya cika a daidai sa'ar da a yau kungiyar ta tabbatar da shi a matsayin kocin ta na dindindin. Kocin ɗan kasar Norway mai shekaru 46 ya zo kungiyar ne a watan Disamba a matsayin kocin rukun kwarya, bayan da kungiyar ta kori kocin ta Jose Mourinho, to amma a yanzu ta ba shi aikin na dindindin a kwantaragin shekaru uku. Solskjaer ya kwashe tsawon shekaru 11 a kungiyar ta United a matsayin ɗan wasa, kuma shi ne ma ya zura wa kungiyar kwallon da ya bata nasara a wasan karshe ta gasar zakarun Turai a shekara ta 1999. Solskjaer ya karbi kungiyar ne tana ta shida a teburin gasar Premier, to amma sau daya ta ya sha kashi a wasannin gasar 13 da ya yi da kungiyar, kuma yanzu haka maki biyu ne kacal suka bambance ta da Arsenal da ke ta hudu a teburin gasar. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
Gaida Murtala Faruk Sanyinna, har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu agogo muna cewa karfe 4:57 na yamma. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba, labaran duniya a takaice.
Jami'ai sun bayyana yau Alhamis cewa rahoton binciken kwamiti na musamman da Robert Mueller ya jagoranta kan katsalandan din da Russia ta yi a zaben 2016 na shugaban kasa, wanda har yanzu ba a bayyana a fili ba, ya kai shafi na 300, yayin da 'yan jam'iyyar Democrat suka sake bukatar neman Attorney General William Barr ya fitar da rahoton ga jama'a bayan rubuta kanun rahoton har shafi hudu a makon da ya gabata. Ku nuna mana rahoton a cewar shugabar masu linjaye ta majalisar wakilai Nancy Pelosi, tana mai kira ga masu rike da ikon kasar a fannin shari'a. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce tilas ne Russia ta fice daga Venezuela bayan isar sojojin Russia a kasar. Shugaban Donald Trump ya bayyana haka ne a ganawarsa da manema labarai jiya Laraba.
To da takaitaccen labaran muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan dare, amma kafin nan muna mika saƙon murna ga Malam Rulwanu Babayo Muhammad da amaryarsa Faiza Abdullahi da za a ɗaura auren su gobe Juma'a da karfe 4:30 idan Allah ya kai mu a unguwar Bako kusa da gidan Babba Tilde dake cikin garin jihar Bauchi. Allah Ubangiji ya bada ikon aibiki lafiya ya sa albarka. Yanzu a madadin wadda ta taya ni gabatar da shirin, Hadiza Kyari, sai wadda ta hada mana shirin Julie Lazarus Gresham da injiniyan mu ta yau Tian Wan. Muke fatar a kwana lafiya, mu kuma mu karasa wuni lafiya. Naku ne Yusuf Aliyu Harande ke cewa bis salam.